muryar Amurka ke ga magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25-31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu. Radio Amfani Sarauniya, Fara'a FM Noma da Lot FM, da kuma tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Radio Alfa da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu kai tsaye a duk lokacin da aka so ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a shafin internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan yammaci. Yau Alhamis 11 ga watan Afrilun shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harandani tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku da wannan shirin namu daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan daren naku, muna dauke da sharhin masana harkokin yau da kullum akan halin da ake ciki a kasar Sudan. Biyo bayan murabus din shugaban kasar Umar al-Bashir, sai sharhi akan mutumin nan da duniya ta dade tana nema, makirkirin shafin kwarmato na WikiLeaks Julian Assange. Daga bisani za mu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine wani irin darasi shugabannin kasashen Afirka za su dauka daga wannan hali da ake ciki a kasar Sudan. Lambar dai kamar kullun ita ce alama tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta sai a sa alamar tarawa kamar lamba. Haka ma za mu zo muku da shirin labaran shirin tamola amma wannan karan a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Sun Amurka sun yi murnar kama shugaban WikiLeaks Julian Assange a Burtaniya kuma sun matsa akan batun dawowa da shi Amurka don a tuhume shi. Yanzu lokaci yayi, in ji dan jam'iyyar Republican Senator John Cornyn na jihar Texas a hirar shi da muryar Amurka, inda ya bayyana cewa nayi farin ciki yanzu zai fuskanci hukunci. Mun gode Allah, in ji Senator Joe Manchin na jam'iyyar Democrat, ya ci gaba da cewa Wannan abu ne da ake bukata kwarai da gaske. Ina godiya ga abokanmu na Burtaniya. An kama Assange ne bayan da kasar Ecuador ta janye kariya da take bashi a ofishin jakadancin kasar da ke birnin London a Amurka. Ana zargin sa da hannu a wani kutsen yanar gizo da yayi sanadiyar kwarmata wasu bayanan sirri a shafin WikiLeaks. Yayin da wasu masu zanga-zanga ke murnar saukar Umar al-Bashir daga mulki, wasu kuwa na yin Allah wadai da yunkurin sojoji na maye gurbinsa. Kungiyar 'yan Sudan da ake kira SPA da ke zama a kusar hada kan zanga-zangar da aka yi ta baya-bayan nan akan al-Bashir ta ce ba ta murna da sanarwar cewa sojoji ne ke jagoranta kafa gwamnatin rikon kwarya da zata mulki Sudan tsawon shekara biyu masu zuwa. Kungiyar SPA ta nima da a samar da kwamitin sauyin mulki na farar hula da kuma kira ga mutane su ci gaba da zama dirshan din da suke a headquarters sojojin kasar a Khartoum, wanda aka fara tun ranar Asabar. Wasu masu zanga-zanga biyu a Khartoum sun nuna rashin amincewar su ga kwace iko da sojojin suka yi. Kotun kundin tsarin mulki ta Korea ta Arewa ta soke wata tsohuwar doka ta haramta zubar da ciki da aka kafa shekaru 65 da suka shige. A wata sanarwa ta tarihi da aka yi yau Alhamis, babbar kotun kasar ta bayyana cewa dokar ta tauye yancin mata na yi wa kansu zabi. Karkashin wannan hukunci da kotun ta yanke, da ya samu goyon bayan alkalai 7, biyu kuma suka nuna kin amincewa ba tare da wata makawa ba. Za a soke dokar ranar 1 ga watan Janairu shekara ta 2021, sai dai idan 'yan majalisa sun gabatar da wani kuduri da zai janye sharuɗan sannu a hankali. Hukunci na yau Alhamis ya biyo bayan daukaka karar da wani likita yayi wanda aka tuhuma da zubar da cikin kusan 70 ba bisa ka'ida ba. Kotun tsarin mulkin ta goyi bayan dokar a wani hukunci da ta yanke a shekarar 2012. Dokar hana zubar da ciki ta kasar Korea ta Kudu ta kasance ɗaya daga cikin mafi tsananin a kasashen da suka ci gaba na duniya. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A yau Alhamis, shugabannin kasashen tarayyar Turai suka amince su ba Burtaniya zuwa 30 ga watan Oktoba don su fita daga tattalin arzikin yankin. Yawancin lokaci ya zo ne bayan shugabannin Burtaniya sun kasa amincewa kan yadda za a yi ficewar da tun farko ya kamata a yi ranar 29 ga watan Maris. Wannan yunkurin ya akalla a yanzu ya kawar da matsalar ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da wani shiri ba, kuma tattalin arziki da ke tare da shi ba. Prime Minister Burtaniya Theresa May da kuma tawagar tattaunawa da kuma wakilin kungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya ba tare da sharuɗan ficewar Burtaniya, sai dai tilas majalisar Burtaniya ta amince da shi.
Da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa, a yau ne za a karji jami'an sojojin ƙasa ko kuma jami'an 'yan sanda na Burtaniya suka samu nasarar damƙe mutumin da aka dade ana farauta, Julius Assange, wanda ya kirkiri shafin nan na WikiLeaks dan takara dan waje zamana cewar ana sata bayanan jama'a na sirri. Abokiyar aikin mu Grace Alheri Audu ta samu zantawa da wani mai rajin kare haƙƙin bil'adama, Yunana Shipkau, akan kowane muhimmanci wannan kamawan ke da shi.
Sun kama shi bisa ga kan cewa abubuwan da ya yi a can da tun da yake nan yake mafaka a nan ofishin jakadancin kasar Ecuador. Tun lokacin akwai ofisoshi na police na Burtaniya suna nan sun fake suna jiran shi a koyoshi, kuma an kashe miliyoyin kuɗi kan wajen bincike da kuma a kama shi. Ina ganin ba zai dada dogara ga kan abubuwan da Burtaniya take ciki ba da Amerika kan ita daga kungiyar tarayyar Turai don a kauda magana na watakila harkan Brexit, to maybe yana ɗaya daga ciki. Sannan kuma maybe ƙasar Ecuador da ƙasar Burtaniya sun shiga jarjejeniya tunda har yayi shekara 7 Burtaniya ta sa ido a kan shi a wannan ofishin jakadancin ƙasar Ecuador. Akwai jarjejeniya maybe ta tattalin arziki tsakanin Ecuador da Burtaniya, sannan kuma akwai watakila jarjejeniya tsakanin Amerika da ƙasar Ecuador da Burtaniya.
To yanzu haka tuni gwamnatin Amurka ta riga ta tuhumi shi Assange din nan da laifukan yin kutse da hada baki da sata bayanan sirri na gwamnatin nan, ainihin abin da yasa ita ma Amurka take neman shi tun farko din nan. Ya kake ganin wannan zai kaya?
To gaskiya mafi yawa kin lura da abubuwan da mutanen duniya ke faɗi da wanda zan faɗa. Kama shi da aka yi a nan ofishin jakadancin Ecuador ya saba ma yancin ɗan adam da yancin faɗin albarkacin baki na dokokin ƙasa da ƙasa na duniya, haka kuma ya saba ma yancin 'yan jaridu na duniya baki ɗaya. Sannan kuma kina iya sanin cewa kama shi da aka yi ana tuhuman shi da laifi na faɗin abubuwa. Akwai abubuwa da yawa da wasu ƙasashe na duniya da mutanen duniya da yawa suka so su sani kan demokradiyya, kan yanci na ɗan adam, kan kuma tashin hankula da yake faruwa na duniya irin su Libya, su Afghanistan, su Iraq da dai sauran abubuwa da yawa da wasu ƙasashen duniya suka yi wanda suna ganin manyan ƙasashen duniya suna ganin bai kamata shi WikiLeaks ya tona wannan abu ba.
A gaida Grace Alheri Audu da wannan tattaunawa daga batun na Murabus, sai kuma na kuma daga batun na Kame, sai kuma na Murabus, wanda shugaban kasar Sudan ta Arewa Umar al-Bashir yayi Murabus bayan matsin lambar sojojin kasar. Professor Abube na Maiwa ya yi muna sharhi a game da hakan.
yanzu dai abu guda za a gani, wato ba a samu ba wata ƙasa wadda za ta hutuwa cikin wannan ƙasashen na yammacin duniya wadda za ta hutuwa ta yi Allah wadda da wannan juyin mulki da aka yi. Saboda kamar yadda na faɗi can baya, sun gaji da shi su kan kansu, kuma 'yan ƙasar Sudan kin su kan kansu sun gaji da ikon nashi. Na ɗaya kenan. Na biyu, yanzu ta cewa a make ashi wajen wannan kotin, yanzu za a ga kamar za su shiga cikin neman a yi musu hakan. To yanzu 'yan Sudan kin za su yarda a yi hakan, ba za su yarda ba, wannan sai mu sa ido a nan gaba mu gani ko za hakan zai wakana. Amma shi kan kanshi akan gaskiya irin musgunawan da yamma 'yan ƙasar Sudan, ina ganin cewa wannan abun da aka mishi shi ne wanda ya kamata, wato a maida shi dabura Allah shi ƙasar Sudan, in suna neman rijiyoyin su zamna lahiya a cikin ƙasar tasu, zamna lahiya. Kada mutane su manta da cewa da ƙasashen yammacin duniya su suka sa wannan ƙasa aka yanke ta, inda zamanin da mu muna neman kamar a samu nahiyar Afirka ko da ta bangare-bangare ne a haɗe waɗannan ƙasashen. Amma ƙasashen duniya sai suka sawo ta cikin ƙasar Sudan, sai har ta kai ƙasar Sudan ta baiwa Sudan ta kudu 'yancin kanta. Wato bugu da ƙari dai shi ne cewa da idan su ƙasashen duniya na yammacin duniya suka sa wani a gabansu ta cewa da suna neman su hamɓar da shi, za su hamɓar da shi ko yaushe ne. Wato ban ce ba wannan abin da aka yi su ne ke da kamar laifin duka abin da aka yi, a'a, amma da hannunsu a ciki. Kuma wannan idan aka ce gidanka ya lalace, idan wani yana iya zuwa ya zo ya kama maka ka gyara gidanka, wannan ba laifi ba ne. Ina ganin cewa wannan keɓe shi da aka yi, hamɓar shi da aka yi daga karaga iko, wannan ni kaina aka tambaye ni sai in ce na yi na'am da haka. Kuma hawa yau inda ya zamanto akwai wa'ansu irin hakan, ya kamata a kama muna ƙasashen duniya wa'anda ke da hannu da shuni, a kama jama'a wa'annan mutane a keɓe su. Bayan zu aka fara don kun tuna an yi ƙasar Burkina Faso, inda aka hamɓar da tsohon shugaban ƙasa da ya zamanto ya jima a karaga iko. Irin wannan mallakewa a karaga iko ya kamata ma'aikantanmu su sa cikin hankalinsu da cewa da wannan lokacin ya wuce.
Gaida Farfesa Bube na Maiwa a tattaunawarsu da Grace Alheri duk akan batun na ƙasar Sudan. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta samu zantawa da Muhammad Isyaku Usman, wani mai fashin baki a al'amuran yau da kullun. Ga abin da yake cewa.
Idan muka duba ai dama abun nan ne karin magana nan ne na Hausawa da aka ce wai za a rina an saci zanin mahaukaciya. Kuma wato dan adam komawa ne yana da matukar matsala a shi a kashin kansa idan baka san lokacin da ya kamata ka zauna ko ya kamata ka tafi ba. Shugaba Al-Bashir ya kamata a ce ya tafi shekaru aru-aru baya, saboda ya zo ya karbi wato gwamnati a Sudan kusan tun 1999, sannan kuma a lokacin ana ganin kasar tana cikin hali na rudani da tangal-tangal na siyasa. Yazo ya sa ta akan turba, to a daidai lokacin da yake tauraron sa yake tsakiyar sharafinsa, to a lokacin ya kamata shugaba Al-Bashir ya yadda kwallon mangoro ya huta da kuda. To amma kin san yadda shugabanni suke a Afirka da kuma kasashen Laraba, kusan mulki ne ake so a yi na Mahdika Ture, to yawanci kuma sai gashi talakawa sun ture.
To menene wannan yake nufi ga shugabannin Afirka, musamman irin waɗanda ke zama su kisau kan su kuma kai ga ma sauya kundin tsarin mulkin ƙasar su domin su ci gaba da mulki?
To haja shure-shure dai baya hana mutuwa, kuma wato Allah shine zamani, kuma idan zamani ya kada wato ya aka ce yau ga abin da ake yayi, to kamata yi ka tafi a tafi tare da kai, ko kuma ka koma ka tsuguna kana kallo. To kusan abin da yawancin shugabanni na Afirka da kasashe masu tasowa ba su gane ba shine lokaci ya canza a duniya, yanzu lokaci ne na demokradiya. Demokradiyan nan tana nufin mulkin jama'a na jama'a da kuma ake kawo abin da shi sa zaki ga mutum kana ganin shi akan titi yana sayar da rake misali, yana sana'arsa yana tsare mutuncinsa, a gobe in ya shiga siyasa sai ga zama shugaban kasa. Mun ga inda conductor, driver, bus da sauransu duk suka zama shugabanni kamar Venezuela da sauransu. To abinda ba su fahimta ba kenan. Sannan abinda wannan yake nufi ga shugabanni irin su Paul Biya da sauransu wanda suka dauki mulkin Mahdika Ture, wato hanya ce ta rayuwa. Wato wannan baya nufin komai a gare su a kashin kansu illa kaskanci da wulakanci, kuma abinda ake gani kenan.
Allah ya kyauta. Akan haka muke so ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku nan ba da jimawa ba, amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Muna da kira daga Kaduna garin Gwamna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Yakubu .707.
Malam Yakubu, muna sauraron ka.
Kuma ina kiran waya daga nan garin Kamuri Kudu zangon Katab local government.
To, muna jin ka. Menene naka gudunmawar?
Yawwa, babban darasin da ya kamata shugabanninmu na Afirka su koya shi ne, a ƙarshe shi kana shugabanci tun mutanen suna jin daɗin ka kaɗi ba tsawon lokaci haka, to ko dai adalci kake naka fita ma jama'a kai. Yawwa, ya kamata idan an yi abu an kai adadi, ya kamata sai mutum ya sake sai ba wani ne hau.
To adadi kana nufin kamar shi
yau sai ka tafi cikin mutunci da daraja.
To kana nufin adadi
idan ka yi haka zaka tsakanci wa lakanci a ƙarshe.
To kana nufin adadi kamar a ce shekaru nawa kenan?
Yawa, kamar shekara karir ya ce shekara 8. Amma ka gama ce wani shugabanni shekara 20 da wani abu shekara 30 na duniya na mana gado, ai ba adalci a ciki.
To mun gode Malam Yakubu. To mun gode, bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa?
Mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bare-bare.
To Malam Bashir, muna jin ka.
To a gaskiya akwai darasi da dama waɗanda zai zama darasi ga shugabanninmu na Afirka masu jimawa a kan mulki. Kwarai da gaske bai dace kana shugaba ka ɗauki wani lokaci ba. Gaskiya hakan ne, a koda kana kyautata musu ne akwai lokacin da za a kai gaba ɗaya ba a son ka. Yana da kyau tun lokacin nan ana jin daɗinka, ana jin marmarinka, ka sauka ka ba ma wani taɓa. Don kuwa abin ana taban-taban kowa zai iya yi, amma ka cike mulki kai kaɗai bai dace ba.
Tumun gode, bari mu koma Iko. Wa muke da shi daga Iko?
Kana magana
dan kashin rediyon ka, Malam Mustapha, kashin rediyon ka.
To, bismillah, bari in kashe.
To, muna jin ka yanzu.
Da Iko?
Eh, yayi.
Eh, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Mustapha Sale daga nan jihar Lagos.
To, muna sauraron ka.
Madalla, ni dai abin da zan ba mutanen Sudan shawara akan wannan iftila'i da ya fara musu, su samu su tsaya su haɗa kansu. Abinda waɗannan sojoji suka faɗa na cewa su yi haƙuri sai shekara 2, to su haƙura su zauna a sake himfuɗa wata dimokuraɗiyya, su zaɓi wani sabon shugaba da suke so, su zauna lafiya.
To mun gode malam safaran mu tafi Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna?
To ajiwa je barka da al'adariya.
To barka ka dai, wa ke magana?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, muna sauraron ka.
To Yusuf Aliyu nan dai, to abun gaskiya babu dadi, amma kuma
to kadan sai ka dan matso da waya ka kusa, bana jin ka malam Murtala.
Na'am, kana ji na?
Yawa, muna jin ka yanzu.
Yawa, to dace abun da ya ba dadi tunda mun ji sojoji za su dawo. Ai bai kamata su ce ma za su kowa tare ba. Kawai sojojin mu abun da nake gudu da su za su ga su ma su kowa fararen hula ne. Kamar yadda ya faru a Misira Egypt. Ya ce zai dawo takara. Kwata kwata makon ba ya kamata su shiga kungiyoyin zaɓe wata uku hudu. Kawai shi kenan a zo a zaɓe a bada. Kun muna kira da ƙasa irin su Kamaru, gaskiya ta masu su masu da gidan da irin su Kolbiya, Dimitri da mulki wa sababbin jini da za su gaba da samun arzikin ƙasa da Afirka ta zauna lafiya da kuma ci gaba. Fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode malam Murtala, bari mu koma jihar Yobe. Wa muke da shi a jihar Yobe?
Assalamu alaikum, mai magana Ali Rab, kana gaishuwa babban Odita Janar na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya.
To malam Ali, muna sauraron ka.
Abin da ya faru a ƙasar Sudan wanda gwamnati suka yi juyin mulki, to dama abin ai an san zanga-zanga tana yi wa kowanne shugaban ƙasa tasiri. Da suna matsawa su ji, to yanzu talakawan Afirka sun gane a cikin 'yan kwanakai kaɗan an kifar da gwamnati guda biyu. To ina shawarta ga sojoji su sani cewar abin da suka yi wa Al-Bashir, kuma in aka ga kamun ludayinsu ba kyau a cikin ɗan wannan lokaci, ba za su kai ma ga wa'adin da za su ɗiba ba. Za a juya musu wannan, su ma za a juya musu baya. Da fatan ƙungiyar Afirka za ta nemo ta samu hanyoyi wanda za ta tsora ƙasar Sudan ta samu zaman lafiya. Saboda ai dama abin da ya kawo wa Sudan rashin zaman lafiya, rashin adalci shugabanni ne ya sa har wannan dafur din suka samu suka kafa wata ƙasar su daban.
To mun gode malam Ali, bari mu tafi jihar Taraba. Wa muke da shi a jihar Taraba?
Eh, salamu alaikum. Alhaji Dan Maliki ne daga jihar Taraba, garamar hukumar Gazal.
To Alhaji Dan Maliki, muna jin ka.
Na'am, ni ra'ayina shine ni ina gani da mulki da kuma adalci yana tafiya ne tamfar da yanayin mutane. To gaskiya tunda wannan abu ya ki a dai yi haƙuri din kawai a tsaya din a duba menene ya kamata za a yi.
To mun gode.
A dai tsarin mulki yadda ya kamata kenan.
To mun gode, bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna kuma?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To gaskiya al'amari daddagewa akan mulki kamar inda shugabannin Afirka suke yi, gaskiya shi yake kawo irin wayannan matsalolin. Ai ba ma yadda za a ce Sudan ma, in banda a ce shi wannan Al-Bashir din ya zo ya wani daddage, a ce kana mulki a kaman a ƙasa, a ce wai kayi shekara 20, shekara 30, shekara 40 kana mulki da kasan wani mulkin gargajiya. Wannan ai ba tsari ba ne.
To mun gode Alhaji Musa, lokaci ba zai ba mu dama, bari mu koma Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
To assalamu alaikum, sai barka da dare.
To barka ka dai, wa ke magana?
To Muhammadu mai almajirai ne daga gadar Malam Mamman a Kaduna.
To Malam Muhammadu, muna jin ka.
To gaskiya wannan akwai darasi sosai kwarai da gaske idan muka duba da mutumin da ya samu mulki shekara 30 ya ce bai gama abin da ya kamata ya yi ba. Sai nan gaba yake tunanin ya yi abin da ya yi, gaskiyar magana ya isa abin dubawa. Saboda haka sauran kasashe musamman irin su Kamaru wanda suna cikin irin wannan layi, kuma dama fa mutum ya sani samun duniya ya ko dai kai ka tafi ka bashi ko shi ya tafi ya barka ne, iyaka kenan, komi yana da lokacinsa. Saboda haka wanda zai yi abin da ya kamata mutum ya yi na adalci ya yi lokacin da ya kamata ya yi shi, ba wai ya rike shi kenan ya zama kamar mulkin gargajiya ba. Muna fatan Allah ya zaba musu mafi alkhairi da kuma sauran kasashe magauta. Assalamu alaikum.
To mun gode. Muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar ragowa, waɗanda ba samu ba gobe ma rana ce. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba ta Mola.
Wasanni a taƙaice.
A gobe Juma'a ne za a tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta wannan shekara da za a gudanar a ƙasar Masar. Gasar wacce ita ce mafi girma tare da ƙasashe 24, ita ce kuma ta farko da za a gudanar a lokacin bazarar Turai a maimakon watannin Janairu da Fabrairu da aka saba buga wasan a da. Za a fafata gasar ne daga ranar 21 ga watan Yuni zuwa 19 ga watan Yuli, wanda kuma zai baiwa dukkan 'yan wasan nahiyar da ke taka leda a Turai damar zuwa wakiltar kasashensu ba tare da sun rasa wasannin kungiyoyinsu ba. Kasar Kamaru ce ke rike da kofin yanzu haka, wanda ta lashe a shekara ta 2017 sa'ad da ta doke kasar Masar a wasan karshe ta gasar. A wani labarin kuma, kasar Habasha ta bayyana ta babar kammala shirye-shiryen karɓar bakuncin gasar cin kofin ƙalubalen ka na nahiyar Afirka ta 'yan wasan cikin gida kawai ta shekara ta 2020. Shugaban hukumar ƙwallon kasar ta Habasha Esaias Jira ya ce lokaci ya ƙure sosai da za a iya kammala shirye-shiryen, duk da yake suna buƙace da karɓar bakuncin gasar. Jira ya ce ayarin hukumar ƙwallon nahiyar Afirka wato CAF sun kai ziyarar duba shirye-shiryen a kasar ta Habasha, to amma har yanzu ba su bayyana sakamakon ziyarar ta su ba. Hukumar ƙwallon ƙafar Turai wato UEFA ta caje ƙungiyar Tottenham ta Ingila da laifi bayan da wani ɗan kallo ya kutso ya fada a cikin filin wasanta sa'ad da take karawa da Manchester City a wasan gasar zakarun Turai a ranar Talata, a wasan wanda shine na biyu a sabon filin wasan na Tottenham. Wannan mutumin kawai ya kutso a cikin filin ya kuma tunkari ɗan wasan City Fabian Delph, wanda ya yi wata karkiya da ɗan wasan gaba na Tottenham Harry Kane har ya sami rauni aka fitar da shi. Za a zauna wa sauraren cajin ne a ranar 16 ga watan Mayu mai zuwa. A kasar Spain kuma an dakatar da ɗan wasan gaba na ƙungiyar Atletico Madrid Diego Costa har na tsawon wasanni 8 sakamakon samun sa da laifin zagin alƙalin wasa. Tsohon ɗan wasan Chelsea ɗin mai shekaru 30 ya sami jan katin kora ne a wasan da Barcelona ta doke su da ci 2 da nema ta gasar La Liga, to amma rahoton da ya bayar alƙalin wasan Jesus Gil Manzano ya ce Costa ya zagi mahaifiyarsa duk da yake ɗan wasan ya musanta haka. Wannan hukuncin dai ya haramta wa Costa buga dukkan sauran wasannin gasar ta La Liga da suka rage a wannan kakar wasannin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Gaida na sanyin na da labaran ta Mola a takaice. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 4:57 na yamma. Ga labaran duniya wannan karan a takaice.
Majalisar Amurka sun yi murnar kama shugaban WikiLeaks Julian Assange a Birtaniya, kuma sun matsa akan batun dawowa da shi Amurka don a tuhume shi. Yanzu lokaci ya yi, in ji ɗan jam'iyyar Republican Senator John Corin na jihar Texas a hirar shi da muryar Amurka, inda ya bayyana cewa na yi farin ciki yanzu zai fuskanci hukunci. Mun gode Allah, in ji Senator Joe Manchin na jam'iyyar Democrat. Ya ci gaba da cewa wannan abu ne da ke bukata kwarai da gaske. Ina godiya ga abokanmu na Birtaniya. Yayin da wasu masu zanga-zanga ke murnar saukar Umar al-Bashir daga mulki, wasu kuwa na yin Allah wadai. Ƙungiyar 'yan Sudan da ake kira SPA da ke zama kusar hada kan zanga-zangar da aka yi ta baya-bayan nan akan al-Bashir ta ce ba ta murnar sanarwa cewa sojoji ne ke jagoranta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan dare, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, sai wadda ta ba da umarni ta kuma shirya mana shirin, Julie Lazarus Gresham, da injiniyar tamu ta wannan dare, Miss Tian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bissalam.